Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Da fatan an waye gari lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri a yau ranar Alhamis 16 ga watan Yuni na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labarai.
Amurka za ta aika ƙarin dala biliyan 1 na taimakon soji ga Ukraine, wanda shine tallafin soji mafi girma daga Washington na makamai da kayayyaki. Gwamnatin Burtaniya ta faɗa jiya Laraba cewa za ta ci gaba da aiwatar da tsarin ta na tura bakin haure da kasashe daban-daban zuwa Rwanda. Duk da umarnin da wata koki ta bayar na hana jirgin farko na bakin hauren tashi. Sabon shugaban kasar Somalia Hassan Sheikh Mahmud ya zaɓi ɗan majalisar dokokin kasar Hamza Abdi Bare a matsayin sabon Prime Minister.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za a ji cewa a jihar Taraba rundunar 'yan sanda ta yi nasarar kama wani gidan da aka binne bama-bamai da harsashe fiye da 500. Haka kuma rundunar 'yan sandan jihar Borno ta bayyana cewa ta kame mutane 87 da ake zargi da aikata laifuffuka daban-daban, ciki har da wasu da ke zaune a sansanin 'yan gudun hijira a jihar. Sannan Alheri Grace Abdu za ta shigo mana da shirinta na domin iyali. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Amurka za ta aika ƙarin dala biliyan 1 na taimakon soji ga Ukraine, wanda shine tallafin soji mafi girma daga Washington na makamai da kayayyaki don tunkarar danna wadda Rasha ke yi sannan a hankali zuwa yankin gabashin Donbas na Ukraine. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a cikin wata sanarwa jiya Laraba cewa ya sanar da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ƙarin kayan da aka tura ta jirgin ruwa a wata wayar tarho, kuma zai haɗa da ƙarin bindigogin artillery, makaman kare gabar teku, alburusai da na'urorin roka da dakarun cap ke bukata na karkaɓe manyan makamai na Moscow. Bugu da ƙari, Biden ya ce Amurka za ta aika da ƙarin dala miliyan 225 ga Ukraine a matsayin taimakon jin kai don taimakawa 'yan ƙasar ta da ke cikin mawuyacin hali da suka haɗa da tsaftataccen ruwan sha, muhimman kayayyakin kula da lafiya, abinci, matsuguni da kuɗi ga iyalai don sayan muhimman kayayyaki. An tuhumi wani matashi farar fata mai shekaru 18 da haihuwa jiya Laraba, wanda ake zargi da kashe bakaken fata 10 a wani babban kanti a Buffalo da ke jihar New York, da laifin nuna ƙiyayya ƙarƙashin tuhumar gwamnatin tarayya, kuma zai iya fuskantar hukuncin kisa. Tunde Python Gendron yake yi amsa laifin da ake tuhumarsa da shi a matakin jiha, shi har da ta'addancin cikin gida da ƙiyayya ke haifarwa da kisan kai bayan harin ranar 14 ga watan Mayu. An dai ɗaura matashin a gidan yari ba tare da beli ba tun bayan kama shi a kasuwar Tops Friendly Market da ake zarginsa da kai harin, kasancewar kasuwar tana unguwar da galibin mutane a wurin bakaken fata ne. Hukumomi sun bayyana ƙarara irin tsauraran matakan na Gendron, ra'ayin wariyar launin fata na duniya, da kuma shiri da yawa don kisan kiyashi a cikin takardun intanet. A jihar Jifa ta jamhuriyar Nijar, mayakan Boko Haram ne ke yawan kai har-har ga dakarun ƙasar a 'yan kwanakin nan. Haka kuma ana faruwa ne a daidai lokacin da ake ganin dakarun haɗin gwiwa na ƙasashen yankin tafkin Chadi sun kare lagon ƙungiyar ta Boko Haram a jihar ta Jifa, sakamakon barin wuta da suke ci gaba da yi wa mayakanta. Daga Jifa, ga wakilmu Abubakar Isa da ƙarin bayani.
A dai kasa da makonni biyu, mayaka na Boko Haram sun kai hare-hare akalla uku a garuruwa daban-daban na jihar Difa, biyu a garin Geskeru, ɗaya kuma a Mainisarowa. Hare-haren da kuma suka yi sanadiyar mutuwar jami'an tsaro biyu tare kuma da raunata shidda. Sannan mayakan na Boko Haram sun yi awon gaba da wasu motocin jami'an tsaron Nijar. Wannan al'amarin na faruwa ne a daidai lokacin da mazaunan waɗannan garuruwan ke kokarin soma gudanar da noma da kiwo. Hakan yasa suka yi kira ga gwamnatin Niger na ganin ta kara musu yawan jami'an tsaro a garuruwansu. Adam Hassan na daya daga cikin mazaunan garin Geskero, daya daga garuruwan da wannan al'amarin ya shafa.
Gaskiya yanzu muna kira ga gwamnati namu ta yi kokari, mutane suna so su koma garin su yi aiki. Gashi na tunda aka ce yanzu ko nan aka ce an bude return volunteer, kenan ko wanda yake zo zai koma garin shi da kanshi zai koma, zai ta yi kiwon shi, ta yi noman shi. Gashi an samu tsaro alhamdulillah, muna nan muna ihu wace gari kwazam gashi nan wannan abun ta faru. Kenan abun da za mu kira ma gwamnati ta yi, ta kara mana hukuma, ta kara mana abun kariya, kowa mutane su koma garin su mu samu zaman lafiya. Shine muke fata kuma muke so mu samu gwamnati ta dauke wannan kukan namu, shine muke so. Ki tsoro ne muke so gaskiya, yanzu tsoro ya danganta. Gaskiya mu yanzu mutane guje-guje na ya ishe su.
Cima kaɗan, Hafiz zai sake dawa da ƙarshen labarai. Kafin nan, bari mu shiga fagen rahotanninmu. A jihar Taraba, rundunar 'yan sandan jihar ta yi nasarar kama wani gidan da aka binne bama-bamai da rasashe fiye da 500 da kuma bindigogi haɗe da gurne da ma ababen haɗa bama-bamai masu yawan gaske. Wakilin muryar Amurka Salisu Lado na ɗauke da ƙarin bayani.
DSP Usman Abdullahi dai shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba, wanda kuwa ya shaida mana cewa lallai sun yi nasarar tono waɗannan bama-baman da kuma nakiyoyi haɗama da harsashe masu yawan gaske.
Shi Bala Usman memba ne na Boko Haram, sannan su suke gudanar da ayyukan ta'addanci a jihohin Niger, Kogi da kuma nan Taraba. Da aka kawo shi wannan Bala Usman nan headquarters 'yan sandan jihar Taraba, wato a CID. Na farko an samu albarusai na fiso, wato kwaya 198, kuma an same shi da kwayan albarusai wasu bindigogi daban-daban guda 558, kuma an same shi da gungumaye na dauke da bama-bamai kanana guda 20, sai an kuma same shi da wasu irin kaman butoci haka wanda aka rufe bakin su dankali da bama-bamai irin hannu guda 27, an kuma same shi da kebula wanda suke hada wayoyin bama-bamai da su, da kuma laita na kunna wuta guda 36, an same shi da magazin na bindigogi AK-47 da wasu bindigogi.
To ko ta yaya al'umman garin suka yi nasarar gano wannan gida da aka adana waɗannan bama-baman a ciki? Alhaji Isa Ciro Muhammadu, da ke zama hakimin Jiddawo da ke yankin Talla a karamar hukumar Gasol a jihar Taraba, shine wanda ya yi mana bayani dalla-dalla akan yadda suka yi suka gano mabuyar dan ta'addan.
Na ganin ma'ido na ba ni kadai ba, mun je da mai anguwanni, shi wakili Bello, sauran jami'an tsaro, duka mun isa gidan. An tona wasu wurare, an fidda bokatai da ke da bama-bamai, da kuma wani wuri ma da muka tona muka samu wani bokiti, shi kuma amination ne yake wurin. Duk dai mugun abu kam na halaka dan adam mun ga wannan gidan.
Muhammad Sharubutu kuwa yana daya daga cikin al'umma mazauna wannan yankin, wadda kuwa suka je suka gane mai idan su. Shi kuwa ya labarta mana cewar
an zo an tone bama-bamai sun fi guda 20 a cikin gidan. An tone arsasai, albarusai kenan, da magazin. To mu dai kafin mu zo gidan dai jami'an tsaro sun riga sun tafi, ana nuna mana nan aka shirye kaza. Har yanzu maga nake ga maka nan akwai wani abin fashewa tun jiya aka ce an tone shi, har yanzu yana hayaki, bai daina hayaki ba. Ya abin da dai Allah ya ganar da mu kenan da idonmu.
To kowane hali al'umman yankin suke ciki a halin yanzu, tambayar kenan. Da na yawa wani matashi wanda ya bugaci da in saka yi sunansa, shi kuwa cewa yayi
cikin tashin hankali muke, don tun da garin Allah ya waye sai hakimin kasan Jiddawo Alhaji Isa Shiro ma yana sai bai samu zama ba ya kai kawo, don mu ma hankalin mu tashi kamar yadda ka fada, fiye da yadda kake samani, don abin da ya faru nan abinda ba mu tuna ba, ba mu zata ba.
Wannan nasara dai da jami'an sannan suka cimma a jihar Taraba ya biyo bayan bayanan sirri da suka tatsa a hannun al'umma mazauna wannan yankin, sakamakon a cewar su sun dade suna zargin wannan gidan. Lado Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Madalla a gaida Salisu Lado. Har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Gwamnatin Burtaniya ta faɗa jiya Laraba cewa za ta ci gaba da aiwatar da tsarin ta na tura bakin haure da kasashe daban-daban zuwa Rwanda, duk da umarnin da wata koti ta bayar na hana jirgin farko na bakin hauren tashi. Mun yi imanin cewa mun cika alƙawuran da ya rataya a wuyanmu na cikin gida da na ƙasa da ƙasa, mutuni aka fara shirye-shiryen jigila ta jirgin da za a yi nan gaba, ji sakataren ma'aikatar harkokin cikin gida Preet Patel. Badami kasa a guba ba sabili da kalubalen shari'a da ka iya tashi a ƙurarren lokaci da ba za a rasa ba. A watan Afrilu ne aka amince da shirin tura bakin haure zuwa Rwanda, bakin haure daga ƙasashe irin su Iraki da Afghanistan da Siriya da suka isa Burtaniya ta barauniyar hanya za su iya fuskantar kora zuwa ƙasar da ke gabashin Afirka. A ƙarƙashin yarjejeniyar da Burtaniya ta biya Rwanda dala miliyan 150 domin karɓar mutanen da aka kora. Gwamnatin Burtaniya ta ce shirin zai kare rayuka da kuma dakile ayyukan masu safarar mutane. Sabon shugaban ƙasar Somalia Hassan Sheikh Mahmud ya zaɓi ɗan majalisar dokokin ƙasar Hamza Abdi Bare a matsayin sabon firaminista. Mahmud ya yi wannan sanarwa ne a fadar shugaban ƙasar jiya Laraba. Ya ce na yi la'akari da shawarar da na yanke bayan tantance ilimi, ƙwarewa da kuma iyawar Hamza. Kuma na yanke shawarar ce shi ne mutumin da ya dace da zai iya sauke wannan sabon nauyi a wannan sabuwar Somalia a wannan sabon lokaci. Ya buƙaci 'yan majalisa da su amince da sabon firaministan cikin hanzari, ya kuma ce ya roƙi Bare da ya maida hankali kan muhimman abubuwan sabuwar gwamnatin da suka hada da tsaro, magance fari, sulhu, ci gaban al'umma da tunkarar matsalolin yanayi. Babban bankin Amurka ya sanar jiya Laraba cewa zai ƙara kuɗin ruwa mafi girma a cikin shekaru kusan 30 a ƙoƙarin da ake yi na daƙile hawan farashin kayayyaki ba tare da sanya tattalin arzikin ƙasar cikin koma bayan tattalin arziki ba. Babban bankin ya ce zai ƙara yawan kuɗin ruwan da santi 75 wanda shi ne adadi mafi girma tun daga watan Nuwamba shekarar 1994 kuma ya nuna alamun wani ƙarin yana nan tafe. Ƙarin kuɗin ruwan ya zo ne yayin da hawan farashin kayayyaki wanda ake auna farashin kayan masarufi kamar abinci da mai ya tashi da kashi 8.6 cikin 100 cikin watanni 12 da suka kare a watan Mayu, mafi girma a cikin shekaru 40 sakamakon ƙarin na bayan annoba na buƙatar gidaje, motoci, tafiye-tafiye da sauran kayayyaki da ayyuka. Matsalolin samar da kayayyaki na duniya, tsauraran dokokin kulle na COVID-19 a China, ɗumamiyar da Rasha ta yi wa Ukraine.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar 'yan sandan jihar Borno ya bayyana cewa ta kame mutane 87 da ake zargi da aikata laifuffuka daban-daban da suka hada da wasu dauke zaune a sansanin 'yan gudun hijira na cikin garin Maiduguri. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda Biyu.
Rundunar 'yan sandan jihar Borno ta kame mutane 87 da ake zarga da aikata laifuka daban-daban, suke hada wasu da ke sansanin 'yan gudun hijira da ke garin Maiduguri da kuma ke samar da bayanai ma 'ya'yan kungiyar Boko Haram da laifuffukan fyaɗe da kisan kai da dai sauran dangoginsu. Kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Abdul Umar ya shaida manema labarai cewa akwai kuma wasu mutane guda hudu da aka kame su suna ba Boko Haram bayanai kuma suna nan a cikin jama'a ne na suna zama a cikin sansanin 'yan gudun hijira ne da ke nan cikin garin Maiduguri. Kwamishinan ya kuma yi wa murya Amurka kanun bayani game da kame waɗannan mutane da ake zarga da aikata laifuka daban-daban kamar haka.
Kamar yadda muka nuna muku, muna da masu laifi 87. A 87 nan ku akwai wanda suka yi fade, akwai wanda suka yi kisan kai, akwai wanda suka yi garkuwa da mutane, akwai wanda ma aka ga cewa suna mu'amala ta waya da wayannan mutane da su 'yan Boko Haram, kuma har ma daga cikin wanda suke mu'amala da su akwai wanda an kama su a Hadeja, a Jigawa da sauran wurare domin me? Domin suna bayani da su, kuma su sun je Sudan sun yi training kuma sun dawo ta Maiduguri. Za a ba su kuɗin neman muka kama, aka kama su. Mun yawanci mun kama su da miyagun kwayoyi, kuma mun kama su da makamai, wasu mun kama su da wukaƙe da gariyo da kuma adduna, kuma daga ciki ma wasu har ma sun kai farmaki majunansu. Akwai kisa da yake faruwa, to cinye ku Allah mun yi maganin abu su a daga cikin su mun kai mutum 67 a gaban kuliya wanda kuma mun sami nasara gabaɗan su suna prison banda haka kuma akwai masu amfani a ATM ko kuma sun je taimaka ma sun kwace ma sun canja maka ATM card
na kuma dimincin ta bakin wadanda ake zarga ko me za su ci game da wannan zargi da ake masu
in jibdi garba sanana
me kai ya kawo kana
gashi wannan shine ake zarga kawo mun shanu ne shike shin na shanu ne muka yi
shanu
wannan ya shine ya sace shanu yayin na sai amma bai ga mun ba da bayan na sai da bayan ya an kama shi tukuna ya zama na sata
me sunan ka bugina
Bala Musa
dan me kai ya kawo kana to
kinnafi
wa kai kinnafin
sanda
shi sanda nan ina ne a hawo tun daga haru kai kinnafin ne shi
eh
to me yasa kai kinnafin ne shi
kusgure ne wani ne ya samu wallahi
paper me kai ya kawo kana
case namu daya
nam
case namu da kinnafin
kai makinnafin to mutane ne kai kinnafin
daya
mutum daya
eh
me sunan ka
Abdullahi Bukar
kun karbi gunya da kai kinnafin din
eh wayanda suka samu an kar sun karbi kur sun ce mu tafi bayan kwana uku sai suka dawo suka ba mu 1,500
mukuna
mu
an ba ku miliyan da yake nan
eh
ku karba 1,500
eh
to me ugo da kudin
eh ni aure ne da kudin
to me kike ya kawo kina
wallahi baba na ban sani ba
ba ki sani ba
wallahi ban sani
to da me ake tuhuman ki
ina ne sani baba na
ya boki ya me sunan ka
ma me sani
to me kai ya kawo kana
muna so fina ATM
to ka tabbata kana yi din
eh ina yi amma ban jima ba
so no kake yi
so sai biyo ce sai biyo dan kuma nayi adama abin da nake
me sunan ka
Abubakar Muhammad
to me kai ka kana
so ne kan ban san komai ba boko haran ne ta kore mini shani
mashina kama ka
shine aka zo ka ne sai aka kamo ni
bawo me sunan ka
sunana Garba Suleiman
me kai ya kawo kana
kana da dina da rating
wasu da ake zarga kenan da aka talefuka daban-daban da kuma rundunar yan sandan jihar Borno ta kambe kuma gurfan da su game ne mal labari Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to a gaida Haruna Dauda Biyu ma sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a kore yaushe ake so za iya zuwa shafuka mu na internet a voahausa.com muryaramerica.com ko kuma sashinhausa.com yanzu kuma sai shirin mu na gaba
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baroki ka don ka huiba
abinda yasa fade ke alƙaki abkuwa mafi aksari a cikin al'amarin yaki babu kamar rishin alƙibla da aqida da wa'anda suka kawo hari suke da shi su da kansu ba su san me yasa suke yakin ba kuma ba su san ba wata fuska suke so a kalle su da ita in abu ya zo ya auku ko me yake tattare gaban su shi suke su aikata shi musamman cikin yanayin da suke zuwa su farma al'umma
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya A ci gaba da nazarin yadda mata za su ba da gudunmawa a yankurin shawo kan matsalar tsaro da kuma yi wa mata fyaɗe a jamhuriyar Niger. Wakilin Musulmin Muni Barma ya tambayi 'yar majalisar dokokin jamhuriyar Niger Nana Jibi Haruna Mati alaƙar shan miyagun ƙwayoyi da yi wa mata fyaɗe kamar yadda waɗansu suke faɗa. Sai ta bayyana cewa
yawan fyaɗe in na al'amarin yaƙi ne. Ina ga cewa amma abin da yasa fade ke abkuwa mafi aksari a cikin al'amarin yaki musamman bangaren Niger babu kamar rishin alƙibla da aqida da wa'anda suka kawo hari suke da shi ma'ana ba su da alƙibla ba kamar san me yasa suke yaki su da kansu ba san me yasa suke yakin ba kuma ba su san ba wata fuska suke so a kalle su da ita kenan kuga ba mutane bane masu aqida in abu ya zo ya auku ko me yake tattare gaban su shi suke su aikata shi musamman cikin yanayin da suke zuwa su farma al'umma na cewa yake tana yanayi ne na shaye-shaye da sauran su ba cikin hankalin su suke ba ko ana ganin lafiya noma za su rataye bindigogin su fito a shagari ai kaza saboda matasa ne mafi aksarin su sannan kuma kamar yadda na gani ba basu da wata rivikan dubure wanda kasan basu da wata alƙibla da suka sa gaba akan yakin da suke shine wannan bangare amma kuma inda a komo rayuwa ta yau da gobe ta al'umma ko shakka babu kama wani abu ne wanda muka yi wasa da shi wannan bangare na hwade wanda gashi kuma yana mamayen mu muna so mu shiga wani hali in baka misali a yankin arewacin Najeriya in za a bada misalin irin su Kano da sauransu ai kun ga sun yi wani lokacin da aka yi tsaye kawai ma an tashi tsaye ne kowa kaje yana magana akan maganar lalacewar fadi ko ko la'ayi abin nan din musibar fadi da ta shiga cikin al'umma wanda ana nan sai da aka danganta ta ana so ba a so da shaye-shaye da matasa ke yi wanda haka nan tare suke tahiya lokacin da ka sha kwayarka kuma tana iya hitarka abin nan tunani yana iya gushe maka da sauransu kenan dole ne ka iya aikata duk abin da kake so ko ko duk abin da ka ga dama ko duk abin da ya targabanka kenan bangaren rayuwa ta yau da gobe lalle wa'annan shaye-shaye suna da illa ga matasan mu ko ga al'umman mu kuma suna cikin abin da ya kamata a yaki da shi in har ana so a cimma gurin wannan al'ajabi da yake fuskanta da al'umma ke fuskanta insha Allah
ta wannan al'amari na fade yake iya shafar rayuwar al'umma ko kuma makomar al'umma gaba ɗayanta
na farko shine abin da yake cewa depravation in muka taso cikin wata al'umma wadda ai fadin ana yin shi a cikin al'umman ma an mun hito bangaren yaki mun shigo rayuwa ta yau da gobe ana yin shi yau da gobe cikin duk inda ma kake iya tunani amma tunda tunani sun koma wani bangare ba inda ya kamata su koma ba to za a shiga matsala yanda ka sani sai kaman ka sani yanzu nan na hito daga wani taro wanda shi taron yana magana ne akan dama da ya kamata a ba matasa a lokacin da suka tsinci kansu na halin suna so su sadu da juna ko wani abu kage a matsayin mu na ɗan Niger kuma musulmi wani abu ne wanda hankali bai dauka musamman ni mahaifiya zan ce to ya za a samu mutane masu hankali haka wanda sun san yanda al'adun mu suke yanda addinin mu yake a ce kuma wai an tashi su suna ba matasa damar su sadu da junan su ba cikin hanyar da addinin mu ko al'adar mu ta dace da ita ta yarda da ita ba har ma suna ba su kariya akan wannan to ai mutane ne masu hankali kuma nayi musu wannan zatan alkhairi kuma na san da cewa sun dawo daga wani karatu ne na al'umma wanda har ta cilasta su suka shiga cikin irin wannan ko ta cilasta suka dauki wannan matakin cewa to an kai wani hali wanda ko ku kare su ne ku shi abin da suka ga dama
ta wannan al'amari na fade yake iya shafar rayuwar al'umma ko kuma makomar al'umma gaba ɗayanta
na farko shine abin da yake cewa depravation in muka taso cikin wata al'umma wadda ai fadin ana yin shi a cikin al'umman ma an mun hito bangaren yaki mun shigo rayuwa ta yau da gobe ana yin shi yau da gobe cikin duk inda ma kake iya tunani amma tunda tunani sun koma wani bangare ba inda ya kamata su koma ba to za a shiga matsala yanda ka sani sai kaman ka sani yanzu nan na hito daga wani taro wanda shi taron yana magana ne akan dama da ya kamata a ba matasa a lokacin da suka tsinci kansu na halin suna so su sadu da juna ko wani abu kage a matsayin mu na ɗan Niger kuma musulmi wani abu ne wanda hankali bai dauka musamman ni mahaifiya zan ce to ya za a samu mutane masu hankali haka wanda sun san yanda al'adun mu suke yanda addinin mu yake a ce kuma wai an tashi su suna ba matasa damar su sadu da junan su ba cikin hanyar da addinin mu ko al'adar mu ta dace da ita ta yarda da ita ba har ma suna ba su kariya akan wannan to ai mutane ne masu hankali kuma nayi musu wannan zatan alkhairi kuma na san da cewa sun dawo daga wani karatu ne na al'umma wanda har ta cilasta su suka shiga cikin irin wannan ko ta cilasta suka dauki wannan matakin cewa to an kai wani hali wanda ko ku kare su ne ku shi abin da suka ga dama to kaga bangaren kuma in aka dauka ai in sanyo da wannan hwadawa dan yana ciki na cewa al'umman mu ana iya kare ta daga wannan hwadan matsuwa an gama abu biyu ban san yanda zan gayin kalamman da Hausa zaka taimaka mini ba sai an matasan mu an dauki bangare biyu na rayuwar su an yi aiki da shi da instruction da education
tarbiya da hanyar samar da ilimi
to in dai har tarbiyar su da hanyar samun samar da ilimin su ba su yi tahiya tare ba kenan da masu ba da tarbiya da masu ba da ilimi ba su gama karfi da karfe ba ai tahiya tare al'umma ba inda za ta tafiya ba su an kuna gane bangaren canjin yanayi na irin yaya kamata yaran mu su wannan abun mutane su cewa ba za su iya yin shi ba tunda a da mutanen da ba su iya yin abin da mu yaran yanzu suke iya yi kun gane to dole sai da mai ba da ilimi da mai ba da tarbiya sun gama karfi da karfe za ku ga cewa mai ba da ilimi ya waye maka kai akan haka nan shi kuma mai ba da tarbiya ya azaka bisa kan hanyar da zaka bi ka ci gaba da koko ka aiwatar da ilimin da ka samu da sauransu kusan shine irin abin da ya kamata a ce an dauka na tsaro na kiyayewa ko na kare al'umma insha Allah dangance da irin abubuwan da take fuskanta
Hajiya kina daya daga cikin mata ƴan majalisar dokokin ƙasa a jamhuriyar Niger menene ku mata ƴan majalisa kuke yi a yau domin samar da kariya ga mata daga wannan mummunar dabi'a ta fade dake kokarin samun gindin zama
to alhamdulillah cikin dai har yanzu alal misali yau ina a matsayina na ɗan majalisa muna da kusan shekara 1 da wata 2 zuwa 3 da muka samu zama a majalisar Niger wanda kusan dai takamaimi har yanzu ba mu taba cin karo da wata doka da ta zo mana ba da irin wa'annan matsaloli da sauransu ko da yake mun sani ba a rasawa kuma Allah dai ya kiyaye amma wani abu ne wanda iya samu mu abin da nake so a gane zan magana ne a dunkula akan haƙƙin mata a Niger wanda shin kamun ma a kanin me ya kamata a ce mun yi tanadi don kare mata a Niger mai surare na abin da nake so ya gane ina son ya gane cewa in akwai abin da yau ake ma duniya ƙarya da shi a Niger babu kamar haƙƙin mata saboda ina ƙara maimaitawa ƙarya yaudaran duk kowa ma wane ne a da kai ake yi akan haƙƙin mace a Niger me yasa nace yaudara ne
to sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin abin da yasa ƴan majalisar ke cewa yaudara ce yanzu dai a madadin bakuwar tamu shugabar kungiyar kare haƙƙoƙin mata kuma ƴan majalisar dokokin jamhuriyar Niger Lana Jubi Haruna Mati da wakilin musulmin muni Barma da ya bada gudunmuwa ga nasarar shirin sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa kada ku manta idan kuna bukata za ku iya sake sauraron shirin da kuma hirar baki dayanta a shafin mu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryen mu da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya
madalla da wannan kuma muka zo ga shirma na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice
Amurka za ta aika ƙarin dala biliyan 1 na taimakon soji ga Ukraine wanda shine tallafin soji mafi girma daga Washington na makamai da kayayyaki don tunkarar danna wadda Russia ke yi sannan a hankali zuwa yankin gabashin Donbas na Ukraine shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a cikin wata sanarwa jiya Laraba cewa ya sanar da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky karin kayan da aka tura ta jirgin ruwa a wata wayar tarho kuma zai hada da karin bindigogin artillery makaman kare gabar teku alburusai da na'urorin roka da dakarun kai ke bukata na kakkabe manyan makamai na Moscow an tuhumi wani matashi farar fata mai shekaru 18 da haihuwa jiya Laraba wanda ake zargi da kashe bakaken fata 10 a wani babban kanti a Buffalo da ke jihar New York da laifin nuna kiyayya karkashin tuhumar gwamnatin tarayya kuma zai iya fuskantar hukuncin kisa tunda Python Gendron yake amsa laifin da ake tuhumarsa da shi a matakin jiha ciki har da ta'addancin cikin gida da kiyayya ke haifarwa da kisan kai bayan harin ranar 14 ga watan Mayu Gwamnatin Burtaniya ta faɗa jiya Laraba cewa za ta ci gaba da aiwatar da tsarinta na tura bakin haure da kasashe daban-daban zuwa Rwanda duk da umarnin da wata kotu ta bayar na hana jirgin farko na bakin hauren tashi Mun yi imanin cewa mun cika alƙawuran da ya rataya a wuyanmu ta cikin gida da na ƙasa da ƙasa kuma tuni aka fara shirye-shiryen jigila ta jirgin da za a yi nan gaba ji sakataren ma'aikatar harkokin cikin gida Preet Patel Sabon shugaban ƙasar Somalia Hassan Sheikh Mahmud ya zaɓi ɗan majalisar dokokin ƙasar Hamza Abdi Bare a matsayin sabon firaminista Mahmud ya yi wannan sanarwa ne a fadar shugaban ƙasar jiya Laraba ya ce na yi la'akari da shawarar da na yanke bayan tantance ilimi, kwarewa da kuma iyawar Hamza kuma na yanke shawarar ce shine mutumin da ya dace da zai iya sauke wannan sabon nauyi a wannan sabuwar Somalia a wannan sabon lokaci.
Kuma sauraro baki daya abin da ya sauka kenan a shirinmu na yanzu. Sai kuma an jima kadan da hantsi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin da karfe 8 na safiyar yau. Sai saboda da Dan Muhammad Hafiz Baballe da ya taya da gabatar da shirin da kuma Jimbe Hamza da ya bada umarni kuma injiniyan namu na yau ni ce taku Hadiza Kyari ne ke muku fatan alheri ku huta lafiya ma assalam.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.